daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31 da kuma 25. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 agogon Ghana, karfe 4:30 kuma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yau aka yi bikin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin ƙara faɗakar da mutane kan muhimmancin samar da hanyoyi da yaran Afirka za su samu ingantaccen ilimi.
G for John, I for ice.
Yara makarantu kan yi karatu koda inuwar bishiya ce a kasashen Afirka masu tasowa. Da kan sanya wasu samun ilimin don basirar da Allah ya ba su.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe yake inda zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da kuke so ku yi tsokaci a kansu. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an ƙara alamar ƙari wato plus sannan a jiro lambar. Muna kuma tafi da tasirin azumin watan Ramadana da kuma labarin wasanni daga Kamaru. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu fashin bakin al'amuran tsaro da rikin asiri na nuna rashin amincewa da rahotannin da ke watsawa cewa an kashe shugaban kungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta sama cikin watan da ya gabata. Rundunar sojan kasar Rasha ta ce wani hari da suka kai ta sama akan Syria akan shugabannin kungiyar ISIL a ƙarshen watan Mayu da alamu an kashe shugaban, amma wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce Amurka ba ta yarda da cewa an kashe al-Baghdadi ba. Da yake magana da manema labarai, babban jami'in ya ce akwai wasu abubuwa cikin labarin da suka karya musu gwiwa. A yau Juma'a ne rundunar sojan Rasha ta ce wani hari da suka kai ta sama a Syria kan shugabannin kungiyar ISIL a ƙarshen watan Mayu da alamu sun kashe shugaban. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar a shafin Facebook na cewa harin da aka kai ta sama a birnin Raqqa ya shafi wani taro da shugaban na ISIL al-Baghdadi ya ziyarta. Rasha dai ta yi da'awar cewa harin ya halaka wasu shugabannin kungiyar da suka hada da komandoji 30 da mayakansu 300.
Kasar Djibouti ta zargi kasar Eritrea da mamaye wani yankin ta dake kan iyaka bayan nakatar din ta fitar da sojojinta na tabbatar da zaman lafiya a farkon makon nan. Jami'an Djibouti sun ce sojojin Eritrea sun kwace ikon tsaunin Dumera da tsibirin Dumera ranar Laraba kwana guda bayan dakatar ta janye sojojinta 450 waɗanda ke kula da yankunan tun shekaru 7 da suka gabata. Katar dai bata bayar da dalilin da yasa ta janye sojojin nata ba, wanda ya zo bayan da kasashen Eritrea da Djibouti suka goyi bayan Saudiya a rikicin da yake faruwa tsakanin Katar din da kasashen makwabtanta. Jakadan Djibouti a Majalisar Dinkin Duniya Mohamed Siad Diwale ya ce tuni kasarsa ta shigar da ƙarar Eritrea gaban kwamitin tsaro na majalisar. Muryar Amurka ta tuntuɓi jami'an Eritrea domin jin ta bakin su, amma haka bata cimmarwa ba.
Kamfanin dillacin labaru na Associated Press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin Donald Trump da ba a bayyana sunansa ba ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta aika da ƙarin sojoji kusan 4,000 zuwa Afghanistan domin su taimakawa ƙasar da ke kudancin Asiya a yakin da take da kungiyar mayakan Taliban. Yawan sojojin da aka ambata sun yi daidai da jimlar da wasu jami'an gwamnatin Trump suka bayar a can baya. Sai dai kuma wani mai magana da yawon Pentagon ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa har yanzu ba a yanke hukunci ba. Lokacin da aka yi masa tambaya game da rahoton da AP ta rawaito akan aikawa da ƙarin sojoji zuwa Afghanistan. Rahoton na AP ya ce sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis zai sanar da ƙarin sojojin da za a tura a can Afghanistan mako mai zuwa. A farkon wannan makon ne wani jami'in Amurka ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa Jim Mattis ikon ƙara yawan sojojin da ke a Afghanistan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka ta soke wani shiri da tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta Obama ta yi wanda zai taimaka wajen dakatar da mayar da mutanen da ke zauna a Amurka ba bisa ka'ida ba a ƙasa zuwa ƙasashen su waɗanda suke da yara 'yan Amurka. A wasanarwa da aka fitar jiya alami sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Amurka John Kelly ya saka hannu a wuta doka da ta soke wancan shiri na gwamnatin Obama. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya gabatar da shirin ne a shekarar ta 2014. Amma wata kotun tarayya ta dakatar da shirin bayan da wasu jihohi 26 suka yi kukan cewa Obama ya wuce gona da iri wajen kare wasu mutanen da ke zaune a Amurka ba bisa ka'ida ba. Yaƙi da mutanen da ke zaune a Amurka ba tare da takardu ba na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da gwamnatin Trump ta yi alkawari a lokacin yaƙin neman zaɓenta. Haka kuma sanarwar ta ce sokewar ba ta shafi shirin nan da ya bai wa yaran da aka shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba damar yin karatu ko aiki.
Daga ƙarshe tsohon shugaban gwamnatin Jamus Helmut Kohl ya mutu a gidansa na birnin Ludwigshafen da ke yammacin Jamus ya bar duniya ne yana da shekaru 87. An dai san Kohl da ƙoƙarinsa na dawo da zaman lafiya a Jamus bayan da aka buɗe bangon Berlin shi ne kuma mutumin da ya fi kowa daɗewa a matsayin zaɓaɓɓen shugaban gwamnatin Jamus a tarihi. Kohl ya kwashe shekaru 16 kan mulki daga shekarar 1982 zuwa 1998, wanda a zamaninsa ne aka kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin ƙasashen yammaci, haka kuma shi ne ya jagoranci sasantawa tsakanin masu ra'ayin komunistanci 'yan gabashin Jamus da 'yan yammacin Jamus a shekarar 1990.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da batun ilimi inda ya wuce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙara faɗakar da jama'a kan muhimmancin samar da hanyoyin da yaran Afirka za su kai ga samun ingantaccen ilimi. Wani rana da aka keɓe ta samu asali ne tun bayan wata zanga-zanga da ɗaliban makaranta suka yi a Soweto da ke ƙasar Afirka ta Kudu kan taɓarɓarewar ilimi da kuma neman a riƙa koyar da su da harshensu a maimakon na Ingilishi. Zanga-zanga da ta kai ga rasa rayuka da dama a shekarar 1976. Daga Abuja ga rahoton wakilin muryar Amurka Nasiru Adam Ilikaya.
G for John, I for ice cream.
Yara makarantu kan yi karatu ko da inuwar bishiya ce a ƙasashen Afirka masu tasowa. Hakan kan sanya wasu samun ilimin don basirar da Allah ya basu. Wasu ko sukan ƙare ba su fahimci wani abun kirki ba. Hakan ya sanya buɗe makarantu masu zaman kansu da yayan masu hannu da shuni ne kawai ke iya shiga. Koko in ɗan talaka ya yi garajin shiga wata rana sai a ce an koro shi saboda ba biya masa kuɗin makaranta ba. Don ranar 16 ga Yuni kan zama ranar kare 'yancin yara ta Afirka da hakan karramawa ce ga yara ba. Fata na birnin Soweto a Afirka ta Kudu da jami'ai suka bude musu wuta 1976 don maci da suka yi na neman ingancin ilimi da koyar da su a harshen su. Hakan yayi sanadiyar kashe fiye da yara 100 da raunata fiye da 1000. Shin bayan shekaru 41 da hallaka waɗannan yara akwai wani sauyi da aka samu a ilimi a nahiyar Afirka ko ma mu ce nan Najeriya da ke dawar uwa ce Afirka da kuma tafi kowace ƙasa yawan bakar fata a duniya? Amsa anan dai an samu bullar makarantu masu yawa na kuɗi inda na gwamnati ke samun koma baya. Kazalika koda an gyara na gwamnatin a inda wasu gurare ake samun har ma gine-ginen sama to ba ƙwararrun malamai domin rashin ingancin albashi. Ga bayanan yadda yara ke fama a yankin Abuja ma kan neman ilimin primary a makarantun gwamnati.
Sunana Maryam Umar, Primary 5, LEA Primary School Fati Abuja. Mu za mu kai 150. Malaman mu biyu, Uncle Chris da Auntie Christiana.
Uniform ɗinki naga kamar sun yi datti. Baki a wankewa ne?
Ina wankewa.
Tsadar ilimi da rashin dagewar wasu iyaye ya haddasa barin yara na gararan bakan tituna ko kuma jefa su ayyukan da suka fi karfin su.
Ni duka na dai shine na ji dukan yayi min zafi sai na gudu. Ina duka na.
Nan ma wata yarinya ce karama Zulaiha da wata mata ta gallaza a Zaba a yankin Maraba Abuja inda wani bawan Allah Buhari mai dankalin Turawa ya dage har aka maida ita wajen iyayenta. Me iyaye ke cewa ne kan kula da ilimin yara da kuma kula da haƙoƙinsu na 'yan adam ga wasu iyaye a Abuja?
Ina Imam Muhammad Isa, Imam Azman, Era 11 Abuja. Kan maganan yara, babu abin da yake raina kamar marayu suke can a zaune gudun hijira. Gwamnati ta kosu ba su tarbiya, ba za a bar su a zubi haka ana dafa abinci ana ba su ba. Ba gata bane wannan. In mutum ya tashi ba shi da ilimi, to bai da bambanci da dabba.
Sunana Suleiman Abdullahi.
Mata tsakani da Allah su dai ne Allah ya kallafa renon ƙananan yara, amma mahi yawan wasu daga cikinsu ba su da tausayi ba su da imani. Za ka ga mace ɗanta da ko kanwa ta tahe shi yake wurin ta sai ta murguna mai ta nuna ba nata bane
ya nuna akwai sakacin mazajin matan ne ko kuma dai kawai matan ne suke zama wasu marasa imani
amma Nasir al-Hikaya kake kana nan muna aiki da kai mu san abin da ke gudana cikin gidajen mu
kuma dai me za a ce yara dai su ne manyan gobe kuma kashin bayan al'umma da ya zama wajibi gwamnatoci da iyaye su dage wajen cusa musu ilimi da tarbiya dan dorewar zaman lafiya da ci gaban al'umma Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
to akai da Nasuru yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da kuke so ku tsokaci akan su amma kafin bude layin mu bari mu shakata da wannan waka
Jawabin aure labi da farko Allah ne gaba sannan aure na biye mallan Allah na biye to uwa da uba ko su na biye shi wajin goma in kun tuna da da Allah na maka lamu ne kaga ban da hakin aure kuwa mai gida da uwar gida an yi fada do annabi do Allah ba sauran fita to amma in an bibiya watakila gidan da muna fukai abin da mai gida yi aje a fada ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi aje a fada ma mai gida sannan shi ba ya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasuma ta fito daga nan kuma sai rabuwa ta zo
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Ana tare da sashen Hausa na Amurka ne a nan birnin Washington DC mun samu kiran mu farko daga Gombe wane muke magana yau muna da wa muke magana
iyaye ba ta hello
kuna kuna muna jin ka eh da wa muke magana
ina rawa ban gida Abdullahi daga
Kuma yau to muna jin ka mallam baban gida
ina kira ne ga iyayen maza yanda suka bar tarbiyyar su hannun mata yanda aka take iyayen ana kan samu lalacewar tarbiyya ne daga gida don iyayen mu kan bar tarbiyya hannun mata ne yanda matan kun ba suka yin abu yin tarbiyyar da kyau ba ce ce bari ayan su bari su tambaye me ya faru ba sai da dawo kuma kawai shi iya abin da sai ne kawo musu rita wanda hakan ba abu ne mai kyau ba tara ta mu yaya na gari nan gaba
to madallah mun gode mallam baban gida daga Gombe wanda ya magana kan yanayin tarbiyyar yaya yanzu bari mu je jihar Kaduna wanne ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Yawu Suleiman Madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya
wa alaikum assalam mallam Yawu muna jin ka
Malam da lashi yau dan bayyana ra'ayi na ne ga ainihin hukunci da ake yi a Najeriya to mu dai mun san doka da ka ganta in an samar da ita a kasa ma kauni ya ce bata san wani ba bata san dan wani ba to amma abin ya sha bamban a Najeriya tunda yau za a iya daura farawan akuya sa'in nan farawan mu yi dubu kuma a sake shi to babu yadda za a yi a ce kasar nan Najeriya ta ci gaba game da sakin ko kuma wanke shi shugaban majalisar dattawa Bokola Saraki ba za mu yi mamaki ba tunda mun daina ɗiban yan uwan shi yan majalisa da lauyoyi dama da alƙalai da lauyoyi su suka kashe kasar nan su suka kashe Najeriya kuma muna kira gare su su ji tsoron Allah in kuma ba haka ba to danin abin dai da akwai lahira ra'ayi na kenan Yawu Suleiman Madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya Allah ya sa tashi lafiya
to sai mu ce amin a mallan Yawu har yanzu muna jihar ta Kaduna wane ne akan layi
Mallam Lalo barka da lasariya
Mallam Murtala barka da shigowa wannan fili namu
to madalla to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
yawa muna jin ka mallam Murtala
to madalla shawaran da nake so in baiwa shi manyan mu nan a yau gaba ɗayan su da gwamnati shine cewa muna ba su gwamnati 19 na arewa shawara a ce gaskiya ya kamata su samu kokarin haɗin kai da su da cikin arewa kuma duk abin da zai faru ya zamanto suna karɓan shawara muke ba suna karɓan umarni daga gun dattawan arewa kafin su fitar su fara yaɗawa a media da sauransu haka zai ƙara haɗa kan gwamnati da sarakuna da su manyan mu na arewa kaga magana ba zai fita ba kenan duk sai sun sani kafin su fita shawaran da muke ba su kenan da fata za a kai su lafiya
To madalla mun gode mallam Murtala daga Kaduna. Bari mu garza zuwa can kudu maso kudancin Najeriya a birnin Port Harcourt. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To kana tare da Salisu ne da jirgin garin Port Harcourt.
Muna jin ka mallam Salisu.
To mallam yayi ra'ayina yau shi ne magana da yan yamurai da sauran su da yake cewa magana ya fara ya fara din. So a duk kafin kuma da su da cikin dukkan shekara da shekaru suna ta magana a Biafra a Biafra ni kuma abin da yake mamaki daga magana ɗan arewa sun magana guda daya yanzu ne duk sai na in jira mu da muke tudin din kasar nan ka ga da muke tare da su suna ta gina mana sani ne 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 a cikin bamu da kasar shine ga magana nan da mu kuma duk da kike yi mu ta sai mu ce wani abin nan ba amma mu daga magana dai sai an ce su an ba su wata hukuma nan su zaka kaza abin da ya zama musu damuwa sai damuwa suke damuwa kaman da mu ko da raba kasa a ce babu wani abu da ba bane
mallam Salisu bantar numfashin ka ba kaman ta wace hanya kake ganin za a iya kawo matsalar wannan batun takaddama da ake na maganar su mutasan arewa da su bangaren Igbo ta yaya za a samu maslaha ta yadda kasa za ta hada kai
kuma da manyan da ake suna jin maganar manyan su kuma manyan su ne kamata su dan taka musu girki akan abubuwan da suke dan nan ne kake da matasa ne wanda ba su da hankali ma suke da wani abu ba wai manyan manyan su ba wanda suke wani abu amma dai abin da yasa tara kunan su da ainihin manyan su ba su musu magana.
Salisu kenan daga birnin Port Harcourt a cikin kudu maso kudancin Najeriya. Bari mu sake kowawa Kaduna a arewacin Najeriya kenan. Wane ne kan layi?
Na rayu ya kada ne daga Badalata ga Harjafshon.
Muna jin kamar mallam Isa.
Yau wa ra'ayina shine karato fi da zuwa suna mana ƙarya cewa suna tare da Buhari bayan in abu ya faru din muna ganin su koro-koro. Su rika danyewa ba ma ganin ana buga da su a nan cikin Senate din. Sai sun dawo gida sai su rika cewa suna tare da Buhari mun gane ba dan ba ta zai ƙara dawowa. Hello?
Muna tare da kai muna jin ka mallam Isaka.
Ko ne ko wanda zai dawo yanzu ya ga mana ya tare da Buhari mai da shi babu duk mun gane su ƙarya suke yi.
To ra'ayin mallam Isaka kenan daga Kaduna kuma har yanzu muna jihar ta Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna magana da Mallam Ahmad ne.
Mallam Ahmad muna jin ka.
Yawa ni ra'ayina shi ne a kan sanata na Kaduna Santara ne kuma da shi sani a muna jin cikakon da yake yi a wasu wurare daban su amma mu muna nan bangaren Rigasha Abuja Road to mu ba taɓa muna wani taimakon da za mu ce na ba saboda haka muna
kuma yankin naku ya faɗo daidai da inda yake wakilta.
Eh inda yake wakilta ne yake Rigasha ba to muna so zai taimaka mana a makaranta ne zai ce mana jiri da za mu ci gaba da karatu da yanayin muke karatu ba na mu bane wannan shi ne ra'ayina.
To da fatan wanda aka yi wannan kira gare shi ya ji Mallam Ahmad kenan daga Kaduna. Bari mu je can wato jihar Bauchi. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kashin Madaki a jihar Bauchi.
Wa alaikum salam Mallam Ayuba muna jinka.
Yawa to ra'ayina na yau ina kira ne ma gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu al'ummar karamar hukumar Ganjuwa. Akwai wata makaranta Technical College a nan garin Kafin Madaki. Muna so wannan gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu ta zo ta mana wannan makaranta a garin Kafin Madaki. Saboda idan ta mana wannan makaranta ce ta sana'a wanda kuma yara za su karu kwarai da gaske a rage zaman banza. Shine muke kiran gwamnatin jihar Bauchi ta taimake mu sabo ta gina mana wannan Technical College a garin Kafin Madaki. Bauchi America mun gode Allah ya sa ku tashi lafiya. Na magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Amin mu ne da godiya Mallam Ayuba da ku samu daman kiran mu. Bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
To sunana Ibrahim Alaran Mariga Cikon.
Mallam Ibrahim muna maka lalle marhaban da shigowa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Yawa to ra'ayina shine dangane da ƙarin kuɗin haji da aka yi. Gaskiya ƙarin ya
kana tare da Mallam Ibrahim?
Muna kira ga gwamnati da ta daure ta rage wannan kuɗi domin ganin cewa an samu yawaitan waɗanda za su je aikin haji. Kuma ina jinjina ma ɗan majalisa da suka kawo wannan ko abin tattaunawa haka. Na gode.
Tun wa mun gode Ibrahim daga Kaduna, bari mu je makwabciyar jihar ta Kaduna, Katsina kenan. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, ni ne Bala Masin daga Katsina State.
Wa alaikum salam Alan Bala, me ne ra'ayinka?
Wato ra'ayina akan wannan magana ta wanda yayi magana ya fara.
Wato
shawara ta anan. Wato shugabannin su ya kamata su kira su tasun tasu su dena fadin waɗannan maganganun. In aka raba ta kuma gara sai ce aka yi dan sun rikici. Ya kamata manyan su kira su hana su fadin waɗannan maganganun marasa kyau. Nagode ra'ayina kenan Bala Mansur daga Katsina.
To malam mun gode a malam Bala daga Katsina, har yanzu kuma muna jihar ta Katsina. Wane ne akan layi?
Ana Salisu Suleiman.
To Salisu, muna jin ka.
To ni babban kira na zan yi shi ne ga mai girma gwamnatin jihar Katsina. Right honorable Aminu Jalla Masari. Ina roƙon shi kan alƙawari na biyan ƴan gratuity. Ya cika wannan alƙawari da yake, ya yi alƙawari wajen so uku kuma har yanzu ba mu gani ba ka tare da fatan yi cika alƙawari.
To da fatan gwamnan ya ji wannan kira na Salisu daga jihar Katsina, kuma da aka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayi. Yanzu kuma sai tasirin watan azumin Ramadana.
Sunana Abubakar Waziri daga Bauchi. Wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani ɗan musulmi, baligi mai hankali wanda yana cikin rukunin musulunci da aka shara a kan kowane musulmi. Idan ka duba duk lokacin da aka ce maka azumi ya zo, za ka ga mutane an koma ga Ubangiji, yawan karatun Qur'ani, ziyarce-ziyarce, kyauta, sadaka, kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkar su ta yau da kullum, za ka ga ta canza. So azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane. Likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da daka kan ɗan yau, saboda ciye-ciye da kake yi kake lafta ma jikinka da cikinka. Azumi yakan magance irin abubuwa. A likitance ma akwai wannan balantana, kuma a zahiri ma kana ji a jikinka.
To daga batun azumi, bari mu je ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Club din Indian Mutumus Lions na kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi wasan sada zumunci da club din ƙwallon ƙafa na kasar Colombia, anda kasar Kamaru ta kwashi ƙwallaye guda hudu a ragarta. Kasar ta Kamaru dai bata jefa ko ƙwallo guda a ragar kasar Colombia ba. An tashi gasar, Colombia na da ci hudu, kasar Kamaru kuma na da babu. A cikin makon da ya gabata ne kuma Indian Mutumus Lions din da kasar Jamhuriyar Kamaru ta fafata da kasar Morocco domin neman gurbin cin kofin nahiyar Afirka a shekara 2019. Kasar Kamaru ta ci kasar Morocco daya, kasar Morocco kuma bata jefa ko kwallo daya a ragar kasar Jamhuriyar Kamaru ba. An kammala gasar, Kamaru na da ci daya, kasar Morocco na da babu. Sai kuma gasar La Liga na kasar Jamhuriyar Kamaru, yau makonni 17 kenan da club din suke fafatawa a tsakanin su. Akan allon gasar, club din Eden ita ce take da matsayi na farko da maki 34, Cotton Sport de Garwa take da matsayi na biyu da maki 28, sai kuma club din Yomes de Lum ita kuma take da matsayi na uku da maki 28 ita ma. Sai wanda suke jallayi, club din Colombia tana da matsayi na 16 da maki 17, sai kuma wanda take da matsayi na 17 New Star da maki 16, sai kuma ta ƙarshe ta 18 kenan Lions Blessed take da maki 10. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 12 ga watan Yuni, dubun dubatan mutane sun yi zanga-zanga a birane a faɗin ƙasar Rasha domin nuna rashin jin daɗinsu a kan batun rashawa da kuma yin kira domin gudanar da mulkin demokuraɗiyya. Shugaban adawan ƙasar Alexei Navalny mai rajin yaƙi da cin hanci da Rasha, wanda aka ce watakila yana da niyyar takara da shugaba Vladimir Putin a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa, shine ya shirya zanga-zangar. Shi kansa Mr. Navalny na cikin mutane 1,500 masu zanga-zanga da jami'ai suka kama a bisa hujjar cewa zanga-zanga ba ta bisa ka'ida. a zaman sauraron karar da aka yi cikin dare an yanke masa hukuncin daurin kwanaki 30 a gidan yari da yake Allah wade da wannan kamin mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House Sean Spicer ya ce kama masu zanga-zangar lumana da masu kare haƙƙin bil'adama da kuma ƴan jarida ya sabawa tsarin demokradiya Amurka za ta ci gaba da bibiyan lamarin kuma tana kira ga gwamnatin Russia da su saki baki daya mutanen da ta kama da gaggawa wannan shine karo na biyu da aka gudanar da gagarumin zanga-zangar nuna rashin amincewa da cin hanci da rashawa a cikin watanni uku da suka gabata a watan Maris cikin wasu biranen Russia masu zanga-zangar nuna kin jinin cin hanci da rashawa waɗanda yawancin su mata ne sun gudanar da zanga-zanga bayan fitar da wani rahoto da aka yi da ya nuna irin duke da wasu jami'an gwamnatin Russia ke da shi an kama masu zanga-zanga kusan 1000 a ciki har da Mr. Navani mutumin da ya hada zanga-zangar Amurka ta yi Allah wari da cigaba da tsare masu zanga-zanga da gwamnatin Russia ta yi a wancan lokacin cikin waɗannan abubuwa biyu da suka faru Amurka ta fito ta nuna matsayinta Mr. Spencer ya ce mutanen kasar Russia kamar mutanen kowace kasa su ma suna da alhakin samun gwamnatin da ta goyi bayan ra'ayin mutanenta ta yi musu aiki ta kuma yi adalci akan tsarin mulkin kasar ta kuma bar 'yan kasar su wala ba tare da tsoro ba Sharhin mure Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Tagogo nan na cewa karfe 5 na yamma saura minti kusan 4 ga labarai a takeice
To a takaice masu fashin bakin al'amuran tsaro da leken asiri na nuna rashin amincewa da rahotannin da ake watsawa cewa an kashe shugaban kungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta sama cikin watan da ya gabata. Rundunar sojin kasar Rasha ce ta ce wani harin da suka kai ta sama a Syria kan shugaban kungiyar ISIL a ƙarshen watan Mayu da alamu an kashe shugaban amma wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce Amurka ba ta yarda da cewa an kashe al-Baghdadi ba. Da yake magana da manema labarai babban jami'in ya ce akwai wasu abubuwa cikin lamarin da suka karya musu gwiwa. Kasar Djibouti ta zargi kasar Eritrea da mamaye wani yankinta da ke kan iyaka bayan da Qatar ta fitar da sojojinta na tabbatar da zaman lafiya a farkon makon nan. Jami'an Djibouti sun ce sojojin Eritrea ne sun kwace ikon tsaunin Dumera. A ranar Laraba kwana guda bayan da Qatar ta janye sojojinta 450 waɗanda ke kula da yankunan tun shekaru 7 da suka gabata. Kamfanin dillacin labaru na Associated Press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin Donald Trump da ba a bayyana sunansa ba ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon za ta aika da ƙarin sojoji kusan 4,000 zuwa Afghanistan domin su taimaka wa ƙasar da ke kudancin Asia a yakin da take da ƙungiyar mayakan Taliban. Yawan sojojin da aka ambata sun yi daidai da jimlar da wasu jami'an gwamnatin Trump suka bayar a can baya. Sai dai kuma wani mai magana da yawun Pentagon ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa har yanzu ba a yanke hukuncin ba lokacin da aka yi masa tambaya game da rahoton da AP ta rawaito akan aikawa da ƙarin sojojin zuwa Afghanistan. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka ta soke wani shiri da tsohuwar gwamnati da ta gabata ta Obama ta yi. Wanda zai taimaka wajen dakatar da mayar da mutanen da ke zauna Amurka ba bisa ka'ida ba zuwa kasashensu.
Hasaro baki da abin da shirin namu abin da ya kunsa kenan a wannan yammaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalan karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Zama da din shi Sarfil Hashin Gumal Litani gabatarwa sai Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin da kuma injinin mu Sidrak da ya daidaita mana sautukan baki da kuka ji. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.